Fulani da Hausawa na garuruwan Giga ne, Shanyasu, Tungar Tudu da Sakamaru dake karamar hukumar rukin Gwadabawa a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya, waɗanda suka kwashe tsawon lokaci suna zaman lafiya da juna, yanzu sun kasance cikin zaman ɗarɗar sanadiyar rashin jituwa da ta faru tsakanin su, wanda har ya kai ga musayar wuta tsakanin sojojin da aka kai yankin da kuma mayakan Fulani da ake tumar ƴan ta'adda ne. Shugaban karamar hukumar mulkin Gwadabawa Aminu Aya Gwadabawa ya tabbatar da aukuwar lamarin,
wanda zan ji an kai kusan awa guda da rabi ana gudanar da tsakanin su, sun kashe shoji guda kuma ya samu serious injury. Wata abin da ya faru, akwai wani rashin fahimta da ya taso daga nan gida ne, da aka yi kintashin da mutanen su su kuma sai suka zo su samu wasu leaders na headline.
Matsalar dai ta ci gaba da yaduwa tsakanin al'ummomin, kamar yadda wani Bahaushe mazaunin yankin wanda har ya rasa dan uwansa a cikin rikicin ya bayyana.
Sunana Ziyanu Abubakar Sadiq, Adamin Sakatare na Human Rights Gwadabawa ko gwamnati. Fulani da makaman su bindigu suka kawo hari ta yankin mu. Sai shi kakan nawa sai ya tahi daji. To daga dajin ne sai suka ganshi, to da suka sa bindiga suka harbe shi, bindiga bata kama shi ba. Shine sai suka dauki adda suka faran shi har suka tsare mai wuya gaba daya. Sai gashi sun sake kira suka ce ga sunan tafi ajan. To masha Allah, tawar sojojin sai gashi karfe 11 na dare da rabi su kuma sai ga bandits sun kawo hari. To na aka yi musayar wuta tsakanin su bandits din da sojojin da suka kawo muna tallafi, inda har ma soja ɗaya daga cikin su ya rasa ranshi.
A bangaren Fulani ma wasu sun share kyar, kamar yadda wani daga cikin waɗanda matsalar ta rutsa da su, wanda yanzu haka ke kwance asibiti yana karɓar magani saboda harbin da aka yi masa, ya bayyana.
Da sun ka biyo baya garan haka sai da shiga ɗaki, in mai daga mu sai sun ka su guda biyu, sai sun ka taho, sai sun ka harbe gambo, sai ni tahe tsaye sun ka ce mai in hito, ya ce don Allah ku yi hankuri kuwa Allah ku yi min rai, sun ka ce hito kwana na sun ƙare, ba hito ba ina tsaye, sai ya sabin diga ɗauki ne, sai ni faɗi haka rairar. Da sun ka tihe su baya ga haka nan sun ka jin sun ka daɗe ke sun ka dawo. To rayuwa ta ta ɗan dawo, sai ni ji sun ce kuma arga wani, sai wani yake wanda yake tare da shi, to mu ƙara mai wuta, sai ce mai kai mutum ya mutu, ba shi na da su haka.
Wannan lamarin ya sa yanzu haka kowanne daga cikin ɓangarorin biyu na kan ɗaukar matakan ko ta kwana. Amma na tambayi shugaban ƙaramar hukumar akan batun kwanciyar hankalin jama'ar yankin.
Hankali kan bai kwanta ba, tun da ta ke sai a gare su wuri hudu ne da nan giga ne da asara da fito da su. Na suka tunanin cewa sai musu ba daidai ba.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun, sai dai kakakinta a Sokoto DSP Sanusi Abubakar ya ce kawo yanzu ba su da cikakken bayani akan abin da ya faru, amma dai za su bincika. Kawo zuwa hada wannan rahoton dai ban ji ba daga bangaren na 'yan sanda. Wannan na faruwa ne lokacin da ayyukan 'yan bindiga ke sake kunno kai a wasu yankuna a jihar Sokoto, domin ko a yankin Raba barayi sun hallaka wani mutum da suka sace tare da wani ɗaya daga cikin waɗanda suka je kai kuɗin fansa, bayan da barayi suka karɓe kuɗin fansar. Matsalar rashin tsaro dai a Najeriya na neman zama kulli gagara kwanta, duk da yake mahukunta na kan kokarin ganin cewa an samu sauƙin ta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.